الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da take daidai da 22 ga watan Zulhijja, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1432, daidai da 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2011. Wannan shine kasan na 7 daga cikin jerin karatutukan littafin Wasiqatul Ikhwan لبياني وجوب دلالات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع، لتبيين دلالات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع. الله مرحبا كنسل كيتيمك إذن جماعة المسلمين بسمان تابا من فارة تترنا وصية للأنهوجي ويكي والأمة مسلمي أكام مسلمي سحانا ما تنسو فتا in ba da larura wanda ta zama babu makawa ba. Ya kawo dalili daga ayar Al-Qur'ani, ya biyo baya da wasiyoyi da kuma wasu hadisai waɗanda duk mun yi bayanai a kansu insha Allah. Ya bayyana cewa hadarin da ke tattare da fitar ainihin mata na da matuƙar yawa ƙwarai da gaske. A yau Shehu zai ɗauko wata ƙasaitacciyar mas'ala ce a fiqhu, ita ce ina hukuncin mace ta yi wa mijinta hidima kamar girki, shara, wanki da kula da gida. Shehu ya ce waddalilu ala wujubi khidmati zawji li zawjatihi, afwan, dalilin da ke tabbatar da wajabcin hidimar da namiji zai wa mace, ma'ana zai fara da tattauna kai da kake ainihin wato mai gida, wajibi ne ka yi wa matarka hidima kamar abin da ya shafi wurin zama, sutura, ciyarwa da al'amuran da za su biyo baya na kare mata mutuncinta. To, dalilin da ke tabbatar da wajabcin miji ya tsaya ya yi wa matar shi waɗannan hidindimu, qala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ne ya ce li Adam alayhi salam, ga annabi Adam alayhi salam, hina kana fil janna, a lokacin da shi Adamu da Hawwa'u suke a cikin aljanna. Allah yake fa kunna ya Adamu inna hadha aduwwun lak, muka ce ya Adam kaga wannan shaytani maƙiyinka ne, wa li zawjik, maƙiyin matarka ne, fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa, kar ka sake ya fitar da ku daga aljanna sai wahala ta same ka. Tat'abu bil harf, dan hudu ya fassara wannan wahala da za ta same annabi Adam idan har ya kuskura shaytan ya ja mishi wannan sanadi. Yace kaga dai za ka wahala da noma, wazara da shuka, wal hasad da girbi, wal tahan da ainihin daka ko nika, wal khubz da kuma kawo biredi ko kuma al khubz gida, wa ghairu dhalik, da makamantan haka. Waɗannan bayanan da ɗan hujjo yayi yana ƙoƙarin fassara abubuwan da suke lazimtan namiji ne a ƙarƙashin wannan ainihin aya da Allah ya ce fatashqa, wahala za ta same ka, jidali zai same ka. Sai Shehu ya fara wa'azi ya ce wa kana man taraka zawjatahu tadhhabu ila al-harf wa az-zar'i fa huwa mu'ridun an hadhihi al-aya, dan haka daga wannan lokaci da wannan aya ta sauka, wanda duk ya bar matar shi ta tafi gona ko ta je ta yi shuka, to yayi tawaye game da wannan aya kenan, ya kau da kai kenan, yayi taurin kai. Sai dan hujju ya cike da wata aya da Allah ke cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى wannan ayar da dan hudu ya kawo ba irin kawo sauran ayoyin baya bane domin ayoyin baya ya kawo su ne ala sabilul ihtijaj wannan kuma ala sabilul iqtibas wannan ayoyi duk da yake kawo in ya kawo sai ya ce Allah ya ce anan kuwa da ya gama maganar shi sai ya karke da wannan aya iqtibas yake yace wa man a'rada an dhikri wanda duk ya kai da kai game da ambatona inji Allah wanda duk ya tawaye bayan na faɗi kaza inji Allah fa inna lahu ma'ishatan banka zai samu kuntatacciyar rayuwa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan ranar alqiyama za mu tashe shi makaho baya gani qala sai yace rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji ya akai ka tashi ne makahu wa qad kuntu basira a halin na kasance mai gani a zamana na duniya qala sai Allah yace kadhalika atatka ayatuna haka ayoyinmu suka zo gare ka fa nasitaha sai kai watsi da su shine ma'anan nasiya anan sai ka bar su kai watsi da su wa kadhalika alyawma tunsa haka yau za a yi watsi da kai a cikin azabar Allah abinda dan hudu yake cewa wajibi ne kai cefa ne kai mai gida wajibi ne ka biya wa matarka kudin haya wajibi ne kai mata sutura wajibi kai mata komai kaji abinda yake wajibi a kanka in Allah ya jarabce ka da talauci to daga cikin wani abu na wahalhalu dai a ga kana yi to wannan dalili ne akan ka amintu da wajibcin amma ka koma ka saki hannunka gaba daya ka bar wa mace wahalar komai har mace ta bukatu zuwa ga wata bukata wanda sai ta je ta yi noma ko sai ta je ta yi wata sana'a ko sai ta je ta yi wani aiki ko sai ta je ta yi wani abu saboda kai kakiyan abin da yake wajibi a kanka to wannan kai wa waccan aya ta waye domin ayaccen ta kawo tarihin baban mu Adam ne a inda take nuna cewa namiji shike da wahalhalun gida shine dan godi yake to duk wanda ya kauce wa wannan aya to babu shakka ya zama dan tawaye shine sai shehu ya kawo matsayin dan tawaye a wurin Allah gashi wanda duk Allah yake kaza shi ko ya tawaye ibi to zai samu kuncin rayuwa ka duba irin waɗannan mazajen da yawa ka gani kaga rashin kyautata wa matayen nasu da ruwa da ganin kyashi ya wadata su da wadata su ya biya mai bukata bai biya mishi ba don haka ya bar mata a wahala shi ma kuma yana cikin wahala domin wahala ce Allah madaukakin sarki ya dora mishi wa qala shaykh khalil fil mukhtasar الشيخ خليل بن إسحاق يفدي أتكل في المختصر مختصر خليل دعك في سبيلي يتي فيفرد الماء يعني للزوج والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة وحصير وسرير احتيج له وإخدام أهله وإن ذكرى ولو بأكثر من واحدة إن كان غنيا وكانت أهلا لذلك وإن كان فقيرا تطبخ للزوج فقط ما يأكل ويشرب دون ضيوفه إلا بأجرة لها أو ترضى بالعمل ثواب الله كنت مدنا مختصر كن ما لن يتي فيفرد الماء بل هكا أنا فرلم تكاوروه da shi miji yani lizauj miji shi zai kawo ruwan sha da ruwan wanka da ruwan wanke wanke da duwan ruwa miji aka farlanta wa kawo wannan ruwa da za a yi amfani da shi wal zait da kuma mai ko man gyada ko manja wal hatab hakanan ainihin ice to duk abin da yake da alaka da wannan icen kamar ashana kamar kalanzir duk akan miji yake wal milh da gishiri wanda za a sa a miya wal laham da naman miya al marrata ba'da al marra lokaci zuwa lokaci kaje da malaman fikihu mai mukhtasar ya bar duniya yau kusan shekara 700 da wani abu amma ka ji yadda Allah madaukakin sarki ya lankwasa alƙalamin shi yake tantance yadda rayuwa take wadancan abubuwa dole ne a kawo su a kullum abin da ya shafi ruwa mangyada manja ice da gishiri amma nama ko zai samu kullum sai ya ce lokaci zuwa lokaci madalla idan baka iya kawo nama kullum daidai ne amma in ba za ka iya ba fa to lokaci bayan lokaci sai ka rinka kawowa wa hasirin da tabarma da za a yi shimfiɗa a gida a yanzu kenan sai ka ce da carpet da kujeru da ake ajewa a falo duk a kanka suke ya kai miji wa saririn da gadon kwanciya uhtija lahu wanda aka buƙatu zuwa gare shi idan da kai da ita ba ku buƙatar gado ba dole bane sai ku sanya katifa ku kwanciyar ku abin da wannan karatun ke nufi shi abin duk da ake buƙata na kayan kwanciya kai zaka kawo wa ikhdamu ahlihi wa in kana bikran walau bi aksara min wahidatin in kana ghaniyan malam yake cewa hidimtar da matar shi wato ya sanya ainihin wato matar shi ta yi wata hidima ko da budurwa ce kuma ita wannan mata ko da ta wuce guda ɗaya ce a halin shi kuma mai wadata ne wa kanat ahlan li zalika ita kuma ta kasance ta cancanci haka wato a cikin al'adunsu haka suke yi wa in kana faqiran shi kuma ya kasance talaka tatbakhu lizawji faqat kai zata wa miji da huwani bari dan yi bayanin wannan sharhi abinda malam yake cewa ya sanya matar shi ke mai girki ko te wanki ko ta share gida ko da budurwa ce matar kuma ko da ba guda ɗaya bace matan shi biyu ne ko uku ko hudu shi kuma ya kasance mawadaci ita kuma ta kasance tana da ahaliyar yin haka wato tana da ƙarfi tana da lafiya tana da iya wannan aikin da ake nema to yake cewa babu laifi akan haka idan ya kasance kuwa wato fakiri ne to za ta ainihin dafa wa mijinta abinci ne kadai kenan in yana da wasu hidindimu da ake dahuwar abinci a nan ba dole bane kamar yadda zaka zo ka ji mijin dai ba ce wa abinci amma yana da baki yana da wasu abokai da ya aje a zauren kofar gida yana da wasu jama'a wanda yake madadin a ce a dora abincin da ba zai wuce shinkafa gwangwani ɗaya da ita da shi su ci ba sai a ce za a dafa shinkafa tiya uku to kaga nan aiki ya karu a bisa abin da yake bukata shi yace to tatbahu lizawji faqat ma ya'kulu za ta dafa wa miji ne kadai abin da zai ci wa yashrabu abin da zai sha duna zayushihi amma banda bakin shi illa bi ujratin laha sai in za a sanya mata wani kudi da za a rinka biyan ta aw tarbabil amali sawaballah ko kuma ta yadda cewa wannan aikin da za ta yi to tana neman lada a wurin Allah ne wannan yana daga cikin ainihin wato fatawoyi na malikiya waɗanda wajibi a tsaya a nazarin su tukuna menene malaman malikiya suke nufi shin wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidindimin gida ko ba wajibi bane abinda malam yake cewa a nan da gwargwadon abin da shi mijin yake bukata kuma gashi talaka to wannan wajibi ne ta yi mishi amma shi kuma ba zai kara mata da wasu hidindimu ba kamar yadda za ka samu a yau mutum yana da wasu matan yana da wasu ƴaƴa yana da wasu abokai ko baki ko wasu kwanuka waɗanda ake zuba abinci ana kaiwa gidansu wance da gidansu wane da gidansu wane sai a tattara abincin nan sai ya zama madadin wanda za ta dafa daga ita sai shi sai ya zama za ta waye gari tana abinci ne kamar abincin sayarwa da yawa wanda sai ta sa ƙarfi ne yawa wajen tuki da kwashewa da rabawa da sauransu malam yake cewa a wannan halin Allah madaukakin sarki bai dora mata ba. Allah ya dora mata wanda za ta yi ne ta ciyar da shi shi kadai a wannan in ba shi da hali. Idan ko yana da hali fa, to wannan kuma asalatan ba akan shi bane, sai dai ainihin wato ba akan ta bane, sai dai ya samu wasu ma'aikata ko bayi ko masu abinci su rinka dafawa. Wannan ita ce ainihin fatawa ta malaman ainihin malikiya. Gaskiyar lamari, dukkan mai gidan da yake da mata, Allah madaukakin sarki ya wajabta mata ta yi mishi hidima da gwargwadon shi bukatar shi, kamar yadda kaji wannan magana tana nuni. To amma dora mata hidindimu irin waɗanda ne, misali na daga ciki shi ne girki ne na wani babban gida, a halin tana da ikon ta yi wannan, to za ta iya yi a babi na fa'a da babi na biyayya da neman ƙarin falala da lada. Amma a matsayin yadda aka ɗauka cewa a tursasa mata wannan ƙari akan abin da shi mai gidanta yake bukata, to wannan kuma shi ne ɗan godiyo a cikin wannan bayani da ya ɗauko a cikin mukhtasar, yake bayyana cewa gaskiyar lamari Allah bai dora mata ba. Wannan matsalar jama'a matsala ce wadda zan so dan tattauna mana ita kaɗan, dan haka ga wani littafi na ɗauko mai suna Adabuz Zifafi fi Sunnatil Mutahhara, wato yana bayani ne akan ladabban tarewa aure da kuma abubuwan da ke biyo bayan tarewa aure a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai tsarki. Malam yayi bayani dangane da waɗansu hadisai waɗanda ya amfani da su don yayi wasiya ga ma'aurata guda biyu. Wannan littafi duk wani sabon aure yana buƙatar ya karanta shi, kamar yadda duk wata amarya tana buƙatar ta karanta littafin, kamar yadda ka ji sunan littafin Adabuz Zifafi fi Sunnatil Mutahhara, ladabban tarewa aure a cikin sunna mai tsarki. A shafi na 278 ya kawo wasaya ila zawjai, wasiyoyi da ainihin yake wa ma'aurata guda biyu. Wasiyar farko ya ce an yi tafawa a wa ya tanasaha bi ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala wa ittiba'i kitabihi as-sabit aw ahkamihi as-sabita fil kitabi was sunna wala yaqdima ko wala yuqaddima alayha taqlidan aw adatan ghalaba ala an-nasi aw madhhaba. Yace wasiyar farko yana jan hankalin duk wani ma'aurace da shi da amaryar shi su bi Allah, kuma yana jan hankalin su da yi wa Allah ba'a da bin hukuncen Allah da suka tabbata a Qur'ani da Sunna. Kada ya sake ya gabatar da wata gargajiya ko wata al'ada ta bin wata mazhaba ko kuma wani ra'ayi wanda aka gada, ya kawo dalilai akan haka Qur'ani da Sunna. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعلمت المؤمنين مجيدا ما تبعين أكتش الله يا هكونتي من زنش يا هكونتي وإذا ما سوكما سنادواني أين ينزعب الله يقر دئي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعند ديو الله يصابع الله يصابع من زنش تويابة قطع مبينيا. Kun ji wasiyar farko. Wasiya ta biyu sani ya ce an yaltazima kullu wahidin minhuma alqiyama bima farada Allahu alayhi min alwajibati wal huquqi tujaha al-akhar. Kowane ma'aurati ya tsayi da abin da Allah ya wajabta mishi, mace ta yi abin da ya dace da ita, namiji ya yi abin da ya dace da shi. A ƙarƙashin haka ya ce fala tatlubu az-zawjatu masalan an tusawi ar-rajula fi jami'i huquqihi. Amma sai gargadi anan kada mace ta yi ƙoƙarin za ta yi daidai da namiji a wajen haƙoƙi, kamar aƙidar da ake sanyawa ainihin mata a yau cewa ai duk haƙoƙinsu ɗaya, yana iya sakinta ita ma tana iya sakin shi a duk sanda ta so, kar ta sake. Wala yastaghillu ar-rajulu ma faddalahu Allahu ta'ala bihi 'alayha min as-siyadati war-riyasa fayadhlimaha. Sannan namiji kuma malam yake gargadin shi kai ya amfani da damar, an ce shi ne mai gida, shi ne babba, shi kuma ya amfani da wannan dama ya rinka ainihin wato zaluntar ta, wa yadrubuha biduni haqq, yana ainihin dukanta haka siddan ba sidi ba sadada yace faqad qala Allah ta'azza wa jalla Allah yace wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf mata suna da ire-iren darajojin da mazaje ainihin wato Allah ya dora musu su yi wa mazaje to su ma Allah madaukakin sarki ya dora musu ma'ana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya dora maki wasu darajoji da wasu haƙoƙi da mai gidanki zai yi to ke ma Allah madaukakin sarki ya dora miki wasu haƙoƙi da wasu ayyuka da zaki yi mai gidanki sai malam ya cike da ayar cewa sai dai Allah yana cewa walil rijali alaihinna daraja wallahu azizun hakim Allah madaukakin sarki ya dora mazaje suna da fifiko akan ainihin mataye Allah buwayayyen sarki ne kuma Allah madaukakin sarki wato sarki ne wanda yake gwani ina fatan aje a samu fassara da sharhi da tafsiri da kuma lacca da ne musamman ainihin akan wannan aya ɗaya nayi ta a Bauchi ɗaya kuma nayi ta a Zamfara a jihar ainihin Zamfara to waɗannan suna daga cikin ainihin wato tattaunawa waɗanda malamin ya fara sannan sai kawo ayat qawamiyya ita ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa waɗannan ayoyin duk su rauna na tattauna a waɗancan lakcoci da nake magana sannan sai fara kawo waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wani mutum mai suna Muawiya dan Haida ya tambaye ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya manzon Allah ma haqqu zawjati ahadina 'alayhi ɗaya daga cikinmu menene haƙoƙin da matar shi take da su a kan shi kala yace an tut'imaha idza ta'imt in ka ci to ka ciyar da ita to kun ga nan ne aiki yake kar ka batta da yunwa ka taho waje ka zo a hada maka abincinka lafiyayye kai ƙat sai dai ka koma a miƙo maka ruwa ka sha yawanci za ka ga mata musamman a irin wannan rayuwar tamu ta arewacin ƙasa za ka same su ramammu ne mazajensu tika-tika ba halitta ce haka ba da yawa yunwa ce take tararrake su saboda shi yana waje ya raki munan ita kuma ya tsare ta bai batta ta fita ta yi wata harka ba sannan shi kuma bai kawo mata abin da yake cancanta ya kawo mata ba wannan zalunci ne mazaje ku gyara wa taksuha idza taksait duk sanda kake da sutura to ita ma kai mata sutura haka za ganin shi fes-fes ita kuma tana nan tana fama da tsoffin zalluwa sannan wala tuqaddihil wajha kar ka rinka mata muguwar addu'a kana cewa Allah ya wulakanta fuskarki wala tadrim kar ka buge ta wala tahjur kar ka kaurace mata illa fil bait sai dai a cikin daki kauracewa ma da aka ce ba a tsakar gida ba ba a waje ba a daki ne in ta yi abin da ya cancanta a kaurace mata a daki ne za ka kaurace mata wajen jima'i wajen magana amma a tsakar gida a dan ku kuna rumi-rumi yadda ba za a iya gane duk abin da za ta karar ba shine asalin zai azartar da ita din kana shiga daki sai ka juya mata baya amma a tsakar gida kuma a uwar gida a bar su a kaza 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 in ta ce baya magana da ni a ce zai gama raha da kira ki ce ta Allah ta shiga babu to wannan ya fi wahala ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka shine sai yake cewa wala tahjur illa fil bait kaifa wa qad afda ba'dukum ila ba'd illa bima halla alayhinna yace domin ai ta riga ta san asirinka ka riga ka san asirinta dan haka menene zai zaki a ganku kuna fada kuna tashi hankali a waje amma dai a can daki din inda kuka san asirin juna to a wannan wuri zaka iya ainihin wato kaurace mata din wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Hakim suka rawaito shi kuma sahihin hadisi ne haka nan al-Imam al-Baghawi ma ya rawaito shi a cikin Sharh as-Sunnah Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'annan bayan da malam ya kawo ainihin wato waɗansu hadisai da ya ƙara ƙarfafa wannan magana sai ya ce ثالثا وصية أكو وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها يتي دنگري دا متفا تو اتفا متي تنا دا وتبيئيا دا ذاتي ومجنتا wadda take biyayya ce ta musamman game da abubuwan da zai umarce ta, amma fa in tana da iko. Sai ce fa inna hadha mimma faddala Allah bihi ar-rijala 'ala an-nisa kama fil ayatayn as-sabiqatayn ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wa lir-rijali 'alayhinna daraja. Yace domin kuwa wannan na daga cikin darajar da Allah madaukakin sarki yake cewa ya fifita mazaje akan mata, kamar ayoyin da suka gabata. Da Allah yace mazaje su ne tsayayyu akan mataye, sannan kuma mazaje suna da matsayi sama da mataye. Yace to qad ja'at ahadithu kaseeratu sahiha mu'akkidatu li hadha al-ma'na. Hadisi sahihai sun zo wadanda ke karfafa wannan ma'ana, wa mubayyinatun bi wuduhin ma lil mar'a wa ma 'alayha. Wadannan hadisi sun bayyana qarara abubuwan da yake wajibi ne miji yayi wa mace, da akubuma abubuwan da yake wajibi ne ita kuma ta yi wa mijinta. Idha hiya ata'at zawjaha aw asadahu, ma'ana idan aka samu halin ta ne wa mijinta biyayya ga abin da ya dace miji ya mata, idan ta ne wa mijinta rashin biyayya ga abin da ya dace ya mata. Fala budda min iradi ba'dha, dan haka dole ne a kawo waɗansu daga cikin waɗannan hadisai. La'alla malam yace mai wa fi hata zikiran lin nisa'i zamanina, mai wa su zama fadakarwa da tunasarwa ga matan zamaninmu, saboda kowa ya san mata a wannan zamanin sun sha bamban da mata a wancan zamani. Wadancan zamanin da muke magana ba fa ana maganar ma zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, a'a matan shekara 50, shekara 70, shekara 100, biyayyar su ta sha bamban da irin biyayyar matan wannan zamani. Yace faqad qala ta'ala, Allah yace wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ka tunasar kai wa'azi domin wa'azin da tunasarwa na amfanar mu'minai. To daga ciki sai yace al hadithul awwal, hadithin farko, la yahillu limra'atin an tasuma wa fi riwayatin tasuma almar'atu wa zawjuha shahidun illa bi iznihi ghayra ramadan wa la ta'zan fi baytihi illa bi iznihi. Na fata an gane. Wa la ta'zanna fi baytihi illa bi iznihi. Wato anan mala ya fara kawo hadisan da yake karfafar irin haƙoƙin da ke kan mata. Hadisin farko yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa bai halatta ga mace ta yi azumi. A wata riwaya kada mace ta yi azumi a halin mijinta na nan. Me yake nufi yana nan? Yana zaune a gari. Haka al-Imam an-Nawawi ya fassara ainihin wato wannan hadisi da yazo sharhin shi a Sahih Muslim. Mijinta yana nan a gari, to kar ta sake ta yi azumi in ba azumin Ramadan ba sai da izinin shi. An fahimta jama'a? Sannan kattewa kowa izini ya zo gidan shi sai da izinin shi. To kun ga wannan hadisin jama'a yana nuna girman haƙƙin da miji yake da shi. Azumi na farilla to wannan za ta iya yi kai tsaye, shi ne azumin Ramadan. Amma duk wani azumi da ba wannan ba idan za ta yi sai ta gaya wa mijinta, matuƙar yana garin. Saboda in ya dawo yana da ƴancin ya sadu da ita kowane lokaci, da safe ko da rana ko da yamma ko makamantan haka. To kun ga wannan yana nuna darajar da miji yake da ita. Ina fata an gane. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Hadisi na biyu, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fadata ghadbana 'alayha la'anat al-mala'ikatu hatta tusbih وفي رواية حتى ترجع وفي رواية حتى يرضى عنها. بما تد تقوانا مجنتا ينا نيمن يسادود إتا إتا كما تكي تزا تقوانا تكين بشي ولا يكون تيمي متى البركة حر أينه واتوغي يواي. أو ترواية حسي تداو تابي أمي بقاتا أو ترواية حرسي ياهوشي. Waɗannan riwayoyin sun fi haɗari fiye da riwayar farko, don cancewa har sai gari ya waye, wato gari na wayewa tsinuwar ta tsaya kenan. A nan kuwa har sai lokacin da ta dawo ta biya mai bukata, wannan riwaya kuma ta fi waccan haɗari. A riwayar ƙarshe kuwa har sai lokacin da ya huce, don wani namijin in ta fusatar da shi daga baya ta dawo ta biya mai bukata, biyan bukatar baya huce mai zuciya. Wa har sai lokacin da ya huce ya ce mata yaya ce. wannan hadisi jama'a al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. So da dama in kana karantar da mata ka gaya musu wannan hadisi, tambayar da za su ce to ita kuma in ta buƙaci mijin fa, shi ma mijin yake biya mata buƙata a wannan dare, ina matsayin wannan abu? To tana neman abin da malaman ilimin usulin fiqh suke kira mafhumul mukhalafa kenan. Wato namiji dai annabi ya magana anan, to in aka samu mace haka ta faru fa, ba za mu iya ƙarfin hali mu canza wa annabi hukuncin shi ba, sai dai a kyakkyawan zato da muke a bisa tsari na adalcin ilimi, muna iya cewa ta yi wushi ma abin ya zama haka a kan shi. Amma daga ƙarshe sai mu ce wallahu a'lam. Sai dai kuma baiwa Allah ko kin san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama galibi yana hukunci ne, yana magana ne da abin da ya fi galaba shi ne. A galibin lokaci namiji ne yakan buƙaci mace, mace ta ƙi, ba mace takan buƙaci namiji mijinta yake ba. A galibin lokaci, ma'anar wannan magana maza ba sa wuce ta yi galibi, shi ne maganar. Ta nuna tana buƙatar shi, shi kan madalla. Amma a galibin lokaci mata ne suke ɗage kai. To sai zan annabi yayi hukunci kenan ga abin da yake galibi sallallahu alaihi wa sallam. Salis hadisi na uku, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tu'zil mar'atu haqqa rabbiha la tu'addi almar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Manzo Allah yace na rantse da wanda ran annabi muhammad yake a hannun shi sallallahu alaihi wa sallam, mace ba za ta ida haƙƙin mijinta ba, ba za ta ida haƙƙin ubangijinta ba, har sai ta idan da haƙƙin mijinta. Jama'a kun ji wata babban magana. Allah ya allaka karɓan haƙƙin shi a bisa yi wa mijina shi haƙƙin, kamar yadda Allah ya allaka karɓan biyayya gare shi akan biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan baka bi annabi ba, to ko kana bin Allah, Allah baya so. Kenan yanzu idan baki bi mijinki ba, baki idan mishi da haƙoƙin shi ba, to ko da kin idan da haƙoƙin Allah, Allah baya so. Kike cikanci. A yau sai ka samu wata tayi alwala, ƙarfe 9 na dare ta fara nafilfili, mai gida kuma ya zauna yayi hamma har ya gaji akan gado, ta kyale shi da da'awar cewa yo ai sallah take, sallah kuma Allah ake wa, amma fa ba sallar isha bace, wace irin sallah ce? Sallolin dare ne kawai take. A yau za ka ga mace da yawa ta wuni azumi, amma fa ba azumin Ramadan bane, azumin nafila ne, da nufin yo ai Allah take wa. To kun dai ji abin da ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama, cewa Allah madaukakin sarki baya karban nashi haƙoƙin idan tayi, idan har ba za ta yi mijin nashi ba. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'ahu nafsaha. Manzo Allah yace da a ce namiji da mace suna tafi akan raƙumi, sai mijin ya ce mata yana da buƙatar ta, katta ce mishi to ai sai an sauka, to ai ba zai yi ba, kawai so ake ta ce to, ma'ana yana goye da ita akan babur misali a zamananci, sai ya nuna yana buƙatar ya sadu da ita, katta ce a ta ce to, shi ya san yadda za a yi. Amma dai abinda ake nema shine biyayya. Wannan hadisi sahihi ne, al-Imam Ibn Majah da Imam Ahmad sune suka ruwaito shi. Ar-rabi' hadisi na hudu, annabi yake cewa la tu'zil mar'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ayn la tu'zihi qatalaka Allah fa inna ma huwa 'indaki dakhilun yushku an yufariqaki ilayna. Maza suna san wannan hadisi yana da dadi. Dan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu wata mace a duniyan nan da za ta cutar da namijinta, da za ta cutar da mijinta, sai matar shi daga cikin matan shi na aljanna ta ce da ita, Allah ya tsine miki albarka da na cutar da shi, dama ya taho ci rani ne wurinki, dabbace da ya bakki ya dawo gurinki. kaji jawabin mataka ta aljanna kenan. Amma tambayar farkon shine sai in kai dan aljanna ne, kuma daga cikin hanyoyin ka na tabbata ka shiga aljanna shine sai in ka ba ita wannan haƙƙin nata. Saboda haka sai a duba da kyau. Kamar da nace maza suna jin dadin hadisin nan, kuma abin aji dadin shi ne tunda maganar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam. Amma ka sani da cewa tana da haƙoƙi, sai kai mata haƙoƙin, sai ta zo tana cutar da kai, tana zagin ka, ko tana wulakantar da kai, ko tana rena ka, sai matarka ta aljanna ta ce Allah ya tsine miki albarka, atalakillah, Allah ya wulakanta ki, Allah ya tona miki asiri, ki daina cutar da shi. Dan cirani ne ya zo ne kawai gurin ku, dabe ki da ya rabu da ku, ya dawo gurin mu. Wannan hadisi sahihi ne, al-Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah su ne suka rawaito shi. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Hadisi na biyar, al-Khamis, an Usayn ibn Muhsin qala haddathani amati qalat ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-haja fa qala ayu hadhihi adatu ba'lin qultu na'am qala kaifa anti lahu qalat ma aluhu illa ma ajastu anhu قال فانظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. حديثي نبيار وني ne cikin malamai tabi'ai yake cewa mai suna Husain dan Muhsin yace naje wurin innata ko goggota, wato ƴar uwan mahaifi, sai tace ta taba zuwa wurin annabi akan wata bukata ta, wato ita sahabiya ce, taje ta gaida annabi, sai annabi ya ce da ita ke wace iri ce ke, me miji ce ke ko kuwa, sai ta ce eh da mijina. Sai annabi ya ce to sai ki dubi yadda kike a wurin mijinki. Sai ta ce to gargwadon iko na, bana gaza duk abin da ya wajaba a kaina sai abin da na kaza na kasa. Annabi ya ce to ki dai duba ki ga yaya kike game da shi, yaya haƙoƙin shi, yaya matsayin da ya dauke ki, domin dai shi ne aljannarki kuma shi ne wutarki. Wannan hadisi shi ma sahihi ne, al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba da al-Imam Ibn Sa'd suka rawaito, da al-Imam An-Nasa'i littafin Isharatun Nisa, al-Imam Ahmad da Tabarani a cikin littafin Al-Awsat shi ma duk sun rawaito wannan hadisi, kamar yadda Bayhaqi ma suka rawaito shi. Ina karanta mana hadisan ne a gurguje jama'a, saboda asali muna so mu tattauna mas'alan ne. السادس حديث نشدا اذا صلت المراه خمسها النبي يجي متكر مچي ماتر اوري تكولا ده سلولين تبيار ازهر لا اثر مغربا عشاء وحسنت فرجها سنن تطري فرجنتا واطاعت بعلها سنن تطاع غمجنتا دخلت من اي ابواب الجنه شاءت رانا القيامه ذات شجاع الجنه. Daga cikin shiga aljanna ma za ta samu mukamin a bude mata kofofin aljanna kaf, ta zabi inda ta so ta shiga. Wannan kuma daraja ce, ina fata an gane. Wannan hadisi ne kyakkyawan hadisi, ko kuma ya kai matsayin sahihin hadisi ma. Al-Imam At-Tabarani shine ya rawaito shi a cikin littafin shi Al-Awsat. Haka nan Al-Imam Ibn Hibban wannan hadisi, Imam Ahmad ma ya rawaito shi. Jama'a, kun ji hadisan da Malam Nasiruddin Al-Albani ya kawo a cikin wannan littafi Adabul Zifaf. Sai ya ce wujubu khidmatil mar'ati li zawjiha, bayani dangane da wajibcin mace ta yi wa mijinta ainihin wato hidima. Kuntu wa ba'd al-ahadith al-madhkura anifa zahiratu ad-dilala ala wujubi ta'ati az-zawja li zawjiha wa khidmatiha iyyahu fi hudud istita'atiha. Yace waɗansu hadisai daga hadisan da muka gabatar a ɗazuɗin nan, a zahirinsu suna nuni akan cewa wajibi ne mace ta yi wa mijinta da'a, wajibi ne kuma ta yi mai hidima kamar girki, shara, wanki, amma da gwargwadon ikonta. Wa mimma la shakka fihi anna min awwali ma yadkhulu fi zalika al-khidmatu fi manzilihi. Hidimar farko in aka ce ta yi wa mijinta hidima, abinda za a fara dubawa shine hidima game da gida, وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك. لكم تربية آئنشي دمك من تنهك وكنج جماعة. سيتي وقد اختلف العلماء في هذا، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية malamai sun tattauna game da wannan mas'ala, wannan ya ce kaza, wancan ya ce a'a kaza. Bari mu dauko babban malamin fiqh, al-imamu shaykhul islam ahmad dan abdul halim dan taymiya baharrani, a cikin littafin shi majmu'ul fatawa, a inda yake cewa a mujalladi na 2 daga shafi na 224 zuwa 234 zuwa 235, yace فتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لممالكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك، فمنهم من قال لا تجب الخدمة. ما لي ابن تيمية ايتي ما لبي سن جايا شن واجبيني مجتي ومجن تهدمة كمر كن تشاري جدا ta kakkaɓe gado, ta gyara gado, ta ainihin shirya shi, da kuma dafa mishi abinci, da kuma kai mishi abinci din, da ainihin dafawa bayan shi biredi da waina da daka, da dabbobin shi ta rinka kaiwa dabbobin shi abinci, tana sharar dabbobin shi, ta hadawa dabbobin abinci. Yace daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce ba dole bane. Ibn Taymiyyah sai yace wa hadha alqawl da'if, kaga wannan magana mai rauni ce, cewar ba dole ne ce wa mijinta waɗannan hidindubu ba. Ka ba'ati qawli man qala la tajibu alayhi al'ishra wal wata, kamar raunin maganar waɗanda suka ce ai ba dole bane ma ya sadu da ita, ba dole bane ya rinka biya mata bukata. Cikin malaman fiqh akwai waɗanda suka ce haka kuma, kaji wata sabuwa, ba dole ne ya sadu da ita ba, ba dole ne ya biya mata bukata ba. Wannan maganar mai rauni ce, kamar yadda cewar ita kuma ba dole ne ta ainihin dafa mishi abinci da hidindimin gida ba, ita ma mai rauni ce. Sai ce fa inna hadha laysa mu'ashara lahu bil ma'ruf bal sa'if fi safar alladhi huwa nadhir al insan wa sahibuhu fil maskan, wa in lam yu'awinhu ala maslahatihi lam yakun qad asharahu bil ma'ruf. Yace domin in aka ce ba dole bane ya sadu da ita ba, dole bane biya mata bukata ba, dole ne ta mishi kaza ba. Yace to ai kaga mecece mu'ashara, mecece kyautatawa da Allah yake. Yace ai abinda kyautatawa wannan take nufi shine mutumin da kuke tafe tare a hanya, da mutumin da kuke zaune a gida, bukatun da za su taimaka mishi, sauƙaƙa mishi rayuwa, in ka taimaka mishi shine ka kyautata mishi. Kana zaune da ita, a ce kai za ka fita ka je ka nemo, ka dawo kuma ka shiga kicin ka dafa, to wannan maganar gaskiya saboda Allah, tare da cewa ita ce maganar da ta yadu a wannan nahiya tamu, ita ce maganar da malaman kasashe namu suke fatawa, amma magana ce mai rauni. Wakila yace amma wasu malaman kuma suka ce wa huwa sawab, sai malam Ibn Taymiyyah ya marmaza yace wannan magana ita ce daidai. Wujubul khidma, wajibi ne mace ta hidima, fa inna zawj sayyiduha fi kitabillah, domin littafin Allah ya ce shi miji shine mai gidanta. Wa hiya aniyatun indahu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ita kuma mataimakiya ce gare shi kamar yadda sunnar manzon Allah ta bayyana. Wa ala al'ani wal 'abd al khidma, duk mataimaki da ku duk wanda yake bawa ne to dole ya hidima, da anna zalika huwa al ma'ruf, wannan shine abin da ya daidai da shari'a. ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمه اليسيره سنن ابن تيميه yace to daga cikin wadannan malamai akwai wadanda suka ce hidimar da za ta yi yar kadanci, wa minhum man qala tajib alkhidma bil ma'ruf, wasu kuma sai suka ce a hidimar da za ta yi abin da aka sani a al'adance a dabi'ance, sai ce wa hala huwa sawab, wannan magana ita ce daidai. Fa alaiha an takhdumahu alkhidmata alma'rufa min mithliha, irinta wace irin hidima ake sa ta yi wa miji. Misali, idan ka aure mace daga ƙauye, waɗannan hidindimu ne aka san cewa matan ƙauye suna iya yi. Idan ka aure ƴar birni, idan ka aure ƴar jami'a, idan ka aure bazawara, idan ka aure wadda take budurwa ce, to da gwargwadon irin hidimar da aka san irinsu suna yi, da gwargwado wajibi ne ita ta yi, limislihi da kuma kai irinka, kaga kai ma sai an dube ka. Idan kai alhajin birni ne, ka je ka auro ƴar boko mai digiri, za a dube ta sannan a dube ka, to da gwargwadon irin hidimar da irinta take wa miji irinka, idan kai dan boko ne kaje ka awo yar kauye haka da gurgurdan irin hidimar da yar kauye take haka za ta kai kuma da gurgurdan irin yadda kake ina fata an gani waɗannan misalai ne waɗanda mai yiwa iya samun conflict mai yiwa iya samun matsala a wajen hidindimin amma dai ana son a dubi irin ka da irin ta ina fata an gani ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ابن تيمية يتشي كادو أن يهدما ذات كسنشي نوئي نوئي جيدا غرغدا حالا يندمجي يكي فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية كنت جماعة اربرني إرن هدمر ذاتي با إرن هدمر إكوي ذاتي با إكوي إرن هدمر ذاتي با إرن ورد إبني ذاتي با وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة yadda mai karfi za ta yi hidima ba irin ta ce wanda take talautalau ko wanda take ba ta da karfi za ta yi ba kuntu malam nasruddin yake cewa wa hadha huwa alhaq wannan magana ita ce gaskiya inshallah
sai shehu yake ci gaba da cewa a wasiyar shi ta gaba ya ikhwani man yatruk zawjatahu an sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ليس له عذر يوم القيامة كنا يتشن تبعد الله يا إخوان المسلمين عليكم باجتناب أهل البدعة والدليل أيضا على ذلك في الشفاء لطابي عياض في فصل علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها بغض من أبغض الله من أبغض الله ورسوله ومعاداة من عاد الله ومجانبة من خالف السنة وابتدع في دينه قلت انجا رجع رجع نفس الله ودن بس ان يسمع يجب يا اخواني يا اخوانا ومن يترك زوجته ينبدي يبر ما تشي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمد سنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم معنى دي قوة نتبع دي ايتي دي سنة من ذن الله اكم ما تشي دي فاتتا ايتي دي سنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم ليس له عذر يوم القيامة dan hanzari a ranar alkiyama galibi ma'aurata a ƙasar Hausa rana magana aure mata ce sunna kawai shi abin da ya sani shi ne jima'i saduwa kawai da an ce sunna kawai saduwa ya sani hakikanin al'amari a nan gaba tsayin wannan maganan ma ba ta tunkari haka da domin shehu yana bayani ne dangane da wajabcin karantar da su da dora su akan abin da yake shi ne addini kamar yadda maganganun suka faro kamar yadda kuma za a ji su ƙarfi abin da yake nufi a nan shi ne mutumin da zai dage yana aiki da sunna sai na ɓangaren kuma ya gafala game da karanta da masu su sunna to a ranar alƙiyama wannan mutumin ba shi da uzuri ɓangare na biyu aiki da sunna ɓangare na uku ƙaunar sunna da lazimta sunna to yanzu kaga wannan maganar haɗarin da take ɗauke da shi shi ne zama da matar da ba ta ƙaunar sunna kamar yadda wannan maganar tana ɗauke da haɗari ta ɗaya ɓangaren yau akwai mata da yawa suna ƙaunar sunna amma mazajensu ba sa ƙaunar sunna ba sa koyon sunna ba sa aiki da sunna amma tun da bai har yana iya kawo cefa ne yana iya yin jima'i sai ta ji ana falon lashinta amma ba zai ɗauka kanshi daga gari baya faduwa da ita ba zai zan baya iya ci da ita baya ta fata shefa ta yanzu kan dukkanin jama'a kowa zai zai bayan cewa to ai aure ba zai yi haka su ko shehu a matsayin su na malamin sunna yana kallon hadarin zaman auren da zai zama babu aiki da sunna a cikin shi sannan kuma babu ainihin karanta da sunna a cikin shi a ƙarƙashin wannan wannan maganar jama'a kowa ya je ya yi gyara game da gidan shi domin tun farko inda ku manta ba ku ji littafin wasiƙa ce ma'ana saƙo ne nagartaccen saƙo ɗan hudu yake ƙoƙarin ya aika wa da dukkanin al'ummar musulmi baki ɗaya to wannan saƙon mai girma ne domin ya zo ne don ya gyara ka kuma domin ya ɗora ka akan abin da yake daidai sannan sai sake cewa ya ikhwanul muslimin ya ku ƴan uwana musulmi alaikum bijtinabi ahlul bid'a alaikum bijtinabi ahlul bid'a lallai ne ku nisanci ƴan bid'a lallai ne ku nisanci ƴan bid'a dan bid'a babu alheri dangane da mu'amalar ta shi ba dan kun zai zai gurɓata maka addini to ka nisanci shi ina mutanen da a yau a Najeriya suke aibanta mu da ke da'awa sunna ala manhajin salafin umma a kan cewa mun ware wasu mutane muna kiransu da ƴan bid'a a daidai lokacin da muka ware kanmu mu kuma muna kiran kanmu ƴan sunna na'am idan da mun ware wasu ne muna kiransu ƴan bid'a da nufin zagi ko cin mutunci kamar yadda mun ware kanmu kuma muna kiran kanmu ahlus sunna don nuna tazkiyatun nafsi to wannan kowane ɗaya daga cikin kuskure ne balle biyan sun hadu sai dai kuma haƙiƙanin al'amari mu da ke kiran kanmu ahlus sunna as-salafiyyun ba mu cewa wani ɗan bid'a da nufin shugantaka gare shi sai dai faɗin haƙiƙanin abin da ke tattare da shi a don haka muke bambance mai yin bid'a da wanda yake kuskure yake mai aikata kuskure shine musulmi ne mutumin kirki amma sai samu kansa a aikata wani abu na bid'a da kuskure to wannan hukumul muhta ake hukunta shi to shi ne kuskure ne ba a kiran shi dan bid'a a ƙarƙashin haka kaga ba a taɓa kiran wani sahabi dan bid'a ba saboda ya aikata wani abu wanda ba daidai ba ne sai dai a kira wannan abun kuskure idan ya tabbata ya aikata abun kuskure ne domin babu wanda ke zargin sahabi ko ƙwaya ɗaya da son zuciya to asali ita kuwa bid'a tana da ingantacciyar alaƙa ne mai ƙarfi da ainihin son zuciya hasali ma son zuciya ne yake kawo ta wannan shi ya sa laifin ɗan bid'a ya fi laifin fasiki ko azzalimi domin duk inda ka samu azzalimi ko fasiki to yana amintuwa da cewa yana fasikci ne ko yana zalunci ma'ana babu wani musulmi da baka samu yana shan giya ya ɗauka cewa wannan giya da yake sha daidai ce ba wani musulmi da baka samu yana zina ya ɗauka cewa daidai ce ba wani musulmi da baka samu yana satar kuɗin mutane yana ci ya ɗauka cewa waɗannan kuɗi halal ne kaga kenan ya yi furuci da laifin to yana da sauƙi ka yi laifi ka yarda cewa laifi ne amma duk wanda ka same shi yana aikata bid'a to shi fa sharrin magani yake yana aikata wani abu ne na neman kusanci da Allah da yake neman ma ya samu lada yasa suyuɗin da ya zo cikin alfiyatul asar yana bayyana masarranta daga cikin waɗanda ke wa annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam sai ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u ahadith muhtasibin al ajr fi ma yabda'u ita mafi sharri daga cikin masu wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarya su ne sufai anan sauran duk nau'ukan masu wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarya ba sa dangantuwa zuwa ga addini a falatan in ma su ne don neman kuɗi in ma su ne don kare ƙabilanci ko yanki ko kuma suna yi ne don neman samun kusanci a wurin masu sarauta da mulki ko masu kuɗi amma waɗannan sufaye da suyuɗi yake ishara a kai yana maganar waɗanda suka keɓe kansu da sunan cewa su zuhudu suke su gudun duniya suke to a daidai lokacin da suke kirkirar hadisan ƙarya sun cewa suke innama nakzibu lahu la nakzibu alai mu muna yin ƙarya ne dan mu taimaki annabi mu ƙara wa addinin shi gwadi ta muke kirkiro ƙarirai muna cewa shi ya faɗa domin mutane su aikata a ƙarƙashin haka nahtasibul ajra ala Allah muna fatan Allah ya bamu lada to ka dubi sai mutum ne wa annabi ƙarya da mutum cewa yana fatan Allah ya bashi lada to haka duk wanda yake aikata bid'a idan ka same shi zaka ga cewa shi fa yana yi ne saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana yi ne saboda kaunar ɗan gidan shi ko yana yi ne saboda ya ƙara wa addinin musulunci martaba ko yana yi ne don ya samu lada da wannan ne al-Imam at-Tabarani ya rawaito hadisi kyakkyawa a cikin littafin Mu'jam al-Kabir annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai aikata bid'a idan ya tuba daga wani sabon Allah da yake Allah ba zai karba ba har sai ya bar waccan bid'a da yake aikatawa a karatu tukan baya mun dauko wannan hadisi mun karanta ma'ana idan kana aikata bid'a sai kuma a cikin aikata bid'a ta ka sai shan giya ya gulma ko na sabon Allah yanzu sai kai na dama game da wannan sabon Allah sai ka tuba sannan da yake cewa Allah ba zai karbi tubanka daga shan giya ko zina ko sata ko gulma ko annaminanci ba har sai ka bar ita waccan bid'ar to da wannan ne malamai suke tabbatar da cewa ashe munin bid'a a cikin addini ya fi munin sabon Allah ko fajirci ko zalunci dan haka wasiyar dan hudiyo anan Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wasiyar ta shafi bangarori biyu ka bar bid'a kai sannan kai kuma da kake sunna kar ka sake ka kusanci dan bid'a domin in ka kusance shi zai gurɓata maka wannan sunna dan haka yake cewa ya ikhwanul muslimin alaykum bi ijtinabi ahlil bid'a ahlil bid'a ya ku yan uwana musulmi ku nisanci masu aikata bid'a wani kuskure da ya sake faruwa a cikin tarihin kasar Hausa shine a kasar Hausa naka ce bid'a abinda ake nufi kiɗa shagali da sauran al'amura makamantan haka idan kana karanta littafin magana jari da sauran littattafan da Dr. Abubakar Imam ya rubuta zaka fahimci irin waɗannan abubuwan da ya ta hikaitowa daga al'adun Hausawa karanta littafin shuruwan bagaja a daidai inda yake maganar cewa wane yayi kaza kaza yake sai ya barke bid'a kullun kada kada ake a gidansu da rayaye to wannan shine ta'arifin bid'a a kasar Hausa cewa kida goge rayaye da sauran abubuwa ko kuma da zara an ji kida ko wani goge yana tashi sai kaga an ce kai ka ji bid'a an fahimci wannan na'am a umumi ba za a kiran wannan bid'a ba amma a tsari ba a kiran waɗannan bid'a fasiki ake kira ko fajirci ko makamantan haka domin ita bid'a abu ne da mutum zai aikata a cikin addini idan aka dubi abin sai a ga yayi kama da addini amma kuma ba addini bane saboda ba shi da asali to shi ake kira bid'a kamar taron maulidi da masu taron maulidi suke yi kaimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ce daidai ne amma abin cewa ko annabin ya shar'anta a taru duk ranar da ta yi daidai da ranar haihuwar shi a yi wasu shagulgula da nufin addini bai shar'anta ba ko sahabbai sun yi ba su ba ko tabi'ai sun yi ba su ba ko tabi'ut tabi'ina sun yi ba su ba ko tabi'ut tabi'ina sun yi ba su ba sai da aka shekara 500 a musulunci ba wanda ya san wani abu da suna taron maulidi dan aka samu wani sarkin gargajiya ɗan shi'a shi ya fara ƙirƙiro wannan bid'ar to yanzu ka ga anan abin da za a ce wannan abin idan addini ne in ƙauna ce da tsayayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ana nufin annabi ya rage da nuna wa mutane wata hanya daga cikin hanyoyin nuna ƙauna gare shi ba kalla sun makalla ko da ana nufin sahabbai har suka rayu ba su nuna ƙauna annabi ta wannan bangaren ba haka tabi'ai haka tabi'ut tabi'ina haka tabu'u atba'i tabi'ina a ƙarƙashin wannan. Mai aikata wannan da nufin cewa addini yake yi, haka kuma abin yake da duk wanda ka samu yana aikatawa, mu zai ce maka addini yake yi, to dan bid'a ne. Wannan a cikin mu'amalolin yau da gobe kenan na ibada. A cikin aqida, mutumin da zaka same shi yana inkarin sunaye da siffofin Allah, yana cewa Allah madaukakin sarki ba a sama yake ba, Allah baya sauka ƙarshen kowane dare, yana cewa Allah ba zai zo ba a ranar alkiyama, yana cewa Allah madaukakin sarki ba a cewa yana da hannu, sai dai a ce yana da ƙarfi. Waɗannan irin munanan maganganu waɗanda suka taso daga munanan aqidoji game da Allah, to bid'a ne, to duk mai aikata su sai ta nisance shi. To ita bid'a jama'a ba a bace yadda take ga ta iyakacinta kenan za a ce ka ganta, eh to ka nisance ta, a ma'auni ne. Ma'aunin kuwa shi ne duk wani abu da aka zo ana aikata shi da nufin addini, kuma ya zama ba shi da tushe a cikin Alƙur'ani da Sunna ta wajen yadda ake yin shi, ko adadin da ake yin shi, ko salon da ake yin shi, to sai a kira shi bid'a. A nan dai sai malamai suka ce don haka akwai al-bid'a al-mahdha, abin da tantsar bid'a ne tun farkon shi, ba shi da asali gaba ɗayan shi, kamar maulidi asalin shi babu asali, babu inda za a ce gashi anan ne sahabbai ko annabi ko tabi'ai suka yi shi. To wannan tsantsar bid'a ce. Sannan na biyu, akwai abin da yake yana da asali amma idan aka zo sai a gurɓata shi ta hanyar ƙara shi fiye da yadda ake so, ko kuma rage shi daga yadda ake so a kai. Kamar zikiri, zikiri yana da asali birbik, gashi nan a cikin Alƙur'ani Allah yana ta umarni da zikiri. Inda Allah madaukakin sarki yake a yi zikiri, to ka bar mutane su yi zikiri, kar ka ce musu su yi kafa goma. Kana cewa su yi kafa goma, to cewa su yi kafa goma din shi ne bid'a, to shi suke kira al-bid'atul idafiyya. Asalin abin yana da asali amma an ɗauko wani abu ne an makalamai, to yaya za a yi wannan abin ya fita daga tsarin bid'a? Shi ne a tire abin da aka makala mishi a bar shi kamar yadda Allah ya bar shi. Da nan ne sai malamai suka ce a ƙarƙashin haka duk abin da ya zo sake babu ƙaidi, in ka ƙayyade shi to ƙaidin bid'a ne, duk abin da ya zo da ƙaidi in ka buɗe shi to buɗewar bid'a ce. Ku karanta littafin Al-Ittifaq na Al-Imam Shafi'i Al-Gharnati, wannan littafin ne wajen shekara 800 da rubuta shi, kuma da Maliki ne rubuta shi, ƙarfi ya tabbata ga Allah. A musulunci ba a samu littafin da yake da ka'idoji na yadda za ka iya fahimtar menene sunna, mecece bid'a, irin wannan littafin ba, da Maliki ya rubuta shi. Na biyu, littafi mafi goma da yake faɗa da bid'a a musulunci, wanda yake kawo rassanta, yana bayani, wanda yana bayanin qawa'idul bid'a, wannan yana bayanin ainihin tafri'i, ya ce maka kaza bid'a kaza bid'a. Littafin Al-Madkhal na Al-Imam Ibn al-Hajj da Maliki. A daidai lokacin da Malikiya suka ci kowa faɗa da bid'a a duniya, a daidai wannan lokacin Malikiyar Najeriya sun fi kowa sha'awar bid'a. Kuma abin da ya samo asali ne na ƙin Malikiya ga bid'a daga Imam Malik, Imam Darul Hijra. Saboda Al-Imam Shafi'i ya rawaito a cikin littafin shi, ko ya kawo cewa wani yanzu ya ce wa Imam Malik, ana gafar ta malam, ina so zan yi aikin hajji ne ko umra, a ina kake ba ni shawarar in je in ɗauki harama? Sai ce a je ka je ni Hulaifa, wato bayan garin Madina, inda annabi ya ɗauka ka ɗauka. Sai ce amma ana gafar ta malam, ni da ina sha'awar ne in je nan masallacin annabi daga jikin kadarin shi in ɗauki harama aikin hajji. Sai Imam Malik ya ce mishi a'a, ina bi maka tsoron fitina. Ita Imam Malik ya ce irin fitina, ɗan min kaɗan ne fa na ɗan ƙara kawai haka. Ya ce a yau wata fitina ta wuce a ce maka ga yadda annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallama, kai kuma ka ce za ka ɗan ƙara ne kaɗan, kana nufin annabi ya rage ni shine kake so ka kara yace fitar da nake ji maka tsoro ita ce da Allah yake cewa fal yahzarul ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wato saba wa umarnin manzon Allah su tsoraci kada wata fitina ta same su me kike fitina ita ce rabuwa da addinin da Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam a nan duniya ranan lahira kuma azaba mai radadi take gare su sai da haka jama'a wajibi ne a nisanci bid'a da wannan ne salan da awar dan hujjo na tsakiya da na karshe ya sauya zuwa ga kiran mutane zuwa ga sunna da kuma ainihin hana su dangane da bid'a sai fa dan hujjo ya gari kaf babu wani littafi da ya rubuta tun daga wannan lokaci da ya fara wannan da'awa sai da yana yana kira zuwa ga sunna yana kuma gargadi dangane da bid'a dubin tafin shi ihya'u sunna da ihmadul bid'a ra'ayu sunna da kuma darkake bid'a sannan dubin tafin shi bayanul bid'a shaytaniyya allati ahdathaha an-nas fi al-millati muhammadiyya bayanul bid'o'in shaytan da mutane suka kawo cikin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaya ita me yasa malamai a kasar Hausa ba sa son wa'azi da tafan dan hodiyo me yasa kadan daga cikin sakkwatawan malamai in ka je kasar Zamfara ko Sokoto ko Kebbi sai ka ga kadan daga cikin waɗanda ke wa'azi da tafan dan hodiyo littafan mu'amala kawai suke dauka dan hodiyo yayi littafi yayi bayani akan hukuncin neman arziki neman kuɗi neman abinci sai daga wannan littafin kawai za a karanta me yasa ba a karanta ire-iren waɗannan littafan shin malaman ƙasar Hausa sun dawo sun rikide ne sun koma abin da ɗan hudu yake faɗa da shi shine suke rayawa shi yasa suke ganin karantar da littafan ɗan hudu zai zama akwai tukka da warwara amma ku sani da cewa hakikanin al'amari mai ɗaki shi ya san inda ruwa ke mai yoyo daga cikin littattafan da suka cancanta al'ummar musulmi su tabbatar da karatuttukansu a majalisin karatu da wuraren wa'azozi su ne waɗannan littattafai na ɗan hodiyo domin waɗannan littattafai dakan ɗaka ne shi karɓakatan kaɗan bakin gado a cikin gida aka yi su da mu suke magana kuma so ake kowa ya ji gyara hasali yanzu ɗan hodiyo yana aiko da sako ne ga duk zuciyar wani mai imani kaji da yake cewa nan mai ne ka nisanci ɗan bid'a to shin idan an ce maka kai ka nisanci ɗan bid'a me yake ce maka kenan kai kada ka aikata ta domin ka aikata ta kuma alamar ya ɓaci yanzu ana nufin kai ka gyaru ka zama ɗan sunna ne to ka nisanci wanda yake bid'a don zai gurɓata ka waddalilu aidan dalili har wa yau ala zalika game da wannan magana ta cewa lallai ne ku nuna wa matanku sunna ku karantar da matanku sunna kar ku sake ku bar matanku ba su san ilimin sunna ba har wa yau dalili dangane da wajibin nisanta dan bid'a fi shifa yana nan a cikin littafin ash-shifa liqabi iyab zama lilqabi iyal wato na alqali iyal wato littafin ashifa fi fasli alamati mahabbati nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da faslin alamomin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a inda alqabi iyal yake lissafa wa minha buhdu man abghada Allah wa rasuluhu shine nake so dama in yi muku bayanin waje na daga ciki shine nuna tsiyayya ga wanda Allah da manzon shi suka kishi sai zama Allah wa rasuluhu ya zama me kenan ya zama fa'ili ko bughdu man abghada Allah wa rasuluhu wannan shi ya fi dacewa a wannan guri shi yasa a dazu nake ce muku sai an yi gyaran wasali a wannan ne suka ce waye bughdu 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 kin wanda ke kin Allah da manzon shi, to kaga duk wanda yake aikata bid'a to yana kin Allah ne yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda yayi da'awar yana kaunar shi. Wa mu'adatu man 'ada Allah, da kuma nuna adawa da gaba da duk wanda ya nuna adawa ga Allah madaukakin sarki. Wa mujanabatu man khalafa sunna, da kuma nisantar wanda ya saba ma sunna. Yabtada'a fi dinihi, ya kirkiro bid'a a cikin addinin shi. Wannan magana tana nan a cikin littafin Ash-Shifa. Me Ash-Shifa yace? Na daga cikin alamomin kaunarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aga kana kin wanda yake Allah yake manzon shi, aga kana gaba da wanda yake gaba da Allah. Na daga cikin alamomin kana son manzon Allah, aga kana nisantar wanda ya saba ma sunna ya kirkiri bid'a a cikin addini shi. Wannan karatu a cikin Ash-Shifa dan hudu ya dauko shi. Kaji, ashe nuna muwala, nuna jibinta da abota da kawance da iya zama da wanda yake bid'a, ka saki jiki ka shantake, to dalili ne akan cewa kai din nan makiyin Allah ne da manzon shi kai kanka. To kun ga anan shine da a sake komawa magana farko da muka fara. In ya zama haka, ya za a ce kana zaune da mace yar bid'a, ba ta kaunar sunna, ba ta son ilimin sunna, ba za ta yi aiki da sunna ba, kuma sai a ce kai hakuri? Ya za a yi a ce kai hakuri? Ya za a yi ke kuma ki zauna da mijin da yake dan bid'a ne, baya koyon sunna, baya aikata sunna, sannan yana gaba da sunna, sai kuma a ce wai to tai hakuri? Wannan irin kasa ta mu jama'a, da ba a san mutuncin sunna ba, ba a san darajar koyon halitta ba, sallallahu alaihi wa sallam, muna fuskantar mummunan hadari. Amma an san muhimmancin jima'i da abinci, dan haka da zarar yana aurenta ba abinci ba jima'i, to ubanta zai dauki kudi ya bata ko uwarta ta je ta kai wa alkali a kashe aure, sai saboda babu abinci, saboda baya faduwa da ita. Amma gashi baya ba ruwan shi da sunna, baya koyon sunna, baya aiki da sunna, baya kaunar sunna, amma tunda akwai abinci, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, sai to sai da kin yi hakuri. Wannan duk ra'ayoyi ne da malaman kudin nan na Islamiyyar nan suke sa muku kawai, a gini hakuri, tunda dai ba inda ya gaza, ba inda ya gaza, ba sunna amma ba inda ya gaza. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Malam dan hudu ya ce, ya ikhwani, ya ku yan uwana musulmi, fajtahidu fi ta'limin nisa, ku dage wajen karantar da mata, wal auladi da ƴaƴa ƙanana, wal abidi da bayi, ilmin tauhidi in sanin Allah da bautawa Allah da tsarkake Allah da kadaita Allah shi kadai, wa sa'iran mu'amalat da sauran mu'amaloli, wa man allamahum wa diyanat da ilmomin addini, wa sa'iran mu'amalat da sauran mu'amaloli, wa man allamahum wanda ya karantar da matan shi da ƴaƴan shi da bayin shi, salima min azabillah, ya kubuta daga azaba Allah, wa illa idan bai karantar da su ba halaka, ya halaka, wa ahlaka sannan ya halakar da su, wa ma'awahumun nar, makomar shi da su gaba daya wuta. Jama'ar musulmi, kun ji shekara 200 da rubuta wannan littafin yana cewa ku dage wajen karantar da matanku. Wani ya auri mace shekara 30-20 bai taɓa koyar da ita ba, bai taɓa barinta ta tafi wurin koyon karatu ba, amma kamar yadda muka gabata a baya, tunda dai akwai abinci shi kenan, sai a ce ayi hakuri ko ni ne sauki ne, amma fa ba ilimin addini. Sannan ƴaƴa ƙanana, a yau makarantun da ke karantar da karatun boko, sound karatun boko, me nagarta
nan ne kowa yake son ya kai dan shi, amma maganar addini fa wannan fa haihat ba a damuwa. In matsala ce matsala sai ce shikenan, in kun dawo ku rinka tafiya islamiyyar malam wani. Ita islamiyyar wai saboda ba ta da daraja a wurin shi ne gidan, ba sai an kai yaran an yi register su ba, kawai za a aika su ne. Amma ita wace makarantar fa zai je da kanshi don a gane shi ne wane fa a ma'aikata kaza ya kawo waɗannan ƴaƴa nashi. Amma makarantar islamiyya fa galibi sai an gaji an galabaita ake zuwa, shi yasa sai ya zama kamar kunmo kamar katanta, kamar yadda iyayen suke haka za ka ga ƴaƴan. Addini bai dame su ba ko kaɗan. To wajibi ne wannan matsala a tsaya a dube ta da kyau. Karantar da mata haramun ne ka bar mace babu ilimin addini. Maganar cewa ai kafin a aure ta kai ta iya karatun sallah, kai ka san karatun sallah kuwa. Har Imam Malik ya ƙara rayuwar shi sharhi yake game da karatun sallah. Abubakar kuma har ya ƙara rayuwar shi karantar da karatun sallah yake. Kai karatun sallah kake ganin cewa wannan ƴar matun bura da ka aura shekara 16 ta gama karatun sallah, karatun da manyan malaman duniya har su mutu da su gama karantarwa ba, kake cewa ai ta iya karatun sallah? Karatun sallah ana koyon shi ne tun daga sadda aka shiga makaranta har ran da za a mutu, kuma sai dai a koyi abin da aka iya, amma magana an gama baya yiwuwa. To sannan ƴaƴa, sannan bayi. Ayyuka iya yiwuwa ka ce babu bayi a gidanka, wannan matar da take girka muku abinci, waɗannan yaran da kuka ɗauka suke kai muku niƙa ƴaƴan wasu, waɗannan su a ƙarƙashinku suke, don a ƙarƙashinku suke ci, ku suke wa aiki. Wani azumi wace hanya kuka samar musu ta su san ilimin addini? A yau sai ga an ɗauki yarinya aiki shekara ta 16 har ta kai shekara 30 a aiko daga garinsu, to za a aurar da ita, tana aiki a gidanka shekara 14 a daidai wannan lokacin. ‘Ya’yanka sun gama kaza, sun je makaranta kaza, matanka sun je kaza, amma ita kuma fa sai ce ai duk wata ana kawo kuɗin albashinta ana bata. Ka san cewa ranar lahira sai Allah ya saka ka a wuta saboda ka batta da jahilci. To sa’an nan da yake shehu malami ne ingantaccen malami, sai ya tsaya ya tsara maka ga ilmomin don kar a je ana karatun surkulle ka ce a to ai an samu wata tsohuwa tana zuwa gida tana biya wa mata na karatu, mai take karantar da su? Mai kwance tsaka ɗaki wane ne ɗaya? Allah shi ne ɗaya. Mai kwance tsaka ɗaki wane ne biyu? Allah shi ne da annabi. Mai kwance tsaka ɗaki menene uku? Murhun tsakar gida shi ne uku. Wannan karatu wuta za a wuce ana gama shi ranar lahira, ka kiyaye. Ba wannan ba, domin galibin wasu tsofaffi ne da gan suna yawo dai suna shiga gida da yawa ana ce musu wai mai karatu, ita sunanta kenan mai karatu, ba a ce mata malama don dama an san duk abin a nan ya tsaya. Wai menene ɗaya? Wai Allah shi ne ɗaya. Menene biyu? Allah da annabi shi ne biyu. Menene uku? Murhun tsakar gida shi ne uku. Wai wannan karatun fa ka san ma'anar shi? Wai duk wanda ya mutu an kwantar da shi a tsakar ɗaki kafin a zo a yi mai wanka, wai wata mata ce za ta zo da kujera za ta kwaɗa mata, to sai ta ce mata menene ɗaya? Sai ta ce Allah shi ne ɗaya. Menene biyu? Allah da annabi shi ne biyu. Menene uku? Murhun tsakar gida shi ne uku. Ka ji shi ne? To wai sai ta kyale ta, ba za ta kwaɗa mata ba. To na kabari kuma fatin da an yi na tsakar ɗaki. Wannan shirman fa jama'a shi ne ake bi ana karantar da mata. To shehu ya ce wajibi ne ku karantar da su ilmin tauhid, ilimin tauhidi. Allahu akbar. Kun ji jama'a, ku karantar da ‘ya’yanku da matanku da bayanku su san Allah, su bauta wa Allah, su kaɗaita shi da bauta. Wannan shakke nufi da tauhidi, sanin Allah, domin ba za ka bauta mishi ba, haƙiƙanin bauta an baka san shi ba. Fa’alam annahu la ilaha illallah, ka san ba wanda ya dace a bauta sai Allah. To ka san Allah, waye Allah? Ka san shi. Jama'a an fahimta?
wani babban kafiri ya rubuta littafi yace who is this Allah, waye wannan Allah ne da kullun kuke cewa Allah? Manyan malamai suka tashi suka bashi ansa. Malam Husainu Madaira daga Sokoto ya tashi littafi da turanci akan tauhidi, ce Allah shine kaza, Allah shine kaza, Allah shine kaza, Allah shine kaza. Have I answered you? Na baka ansa tunda ka ce waye Allah, to gashi da Allah. Wajibi ne kafirai sun yi wa annabi wannan tambaya, wane ne Allah? Annabi aka farawa shi ne Allah, yace qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duk wani tauhidi ya kare nan, a san Allah da sunayen shi da siffofin shi, shi zai sa a bautata mishi. Na biyu, dangane da tauhidi jama'a, a bautawa Allah, kar a bautawa kowa. Na uku, dangane da tauhidi, in aka zo bautar shi kadai za a bautawa. Waɗannan bangarori guda uku su ake kira ilmin tauhid, domin abinda dan hudu yake cewa kenan a karantar da su ilmin tauhidi. Da cewa ya a saka musu aqidar tauhidi sai ce su kudurta la ilaha illallah kadai, amma ilmin tauhidi yana da bangare uku: bangaren farko sanin Allah, bangare na biyu bautawa Allah a san yadda za a bauta mishi, bangare na uku a san ita bautar ba a hada shi da kowa a ita. Wannan shine sharhi dangane da bangare na farko, to na la ilaha illallah, ilmin tauhidi. La ilaha illallah tana da bangarori biyu: la ilaha illallah wahdahu la sharika la, kun ji bangare na farko. To dole sai an yi waɗannan abubuwa uku: a san Allah, a bauta mai, shi kadai bai da abokin tarayya. Wannan ilimin. Sannan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shi ma takabiri anan shine wahdahu la sharika lahu. Muhammadu manzon Allah ne, shi kadai bai da abokin tarayya a cikin wannan addinin namu, babu wani manzo tare da shi, bayan shi ba wani. A ƙarƙashin haka a san shi, sani na haƙiƙa, ayyuhan annabi sallallahu alaihi wa sallam, sani na haƙiƙa, a bi shi tsantsar biyayya, sannan kar a sake ai karo da maganar shi ta hanyar ɗauko maganar wani a naushe ta da shi. Wannan shi ake kira ilimin tauhidi. Dan hudu yace ku sanar da matanku da ƴaƴanku da bayinku, sai ce wa diyanat, da ilimin addini. Wajibi ne mataka ta sanya ake sallah, ya ake azumi, ya ake haji, yaya ake abin da ya shafi duk waɗannan ibadojin gaba ɗaya. A yau akwai matar da yake bata iya ba, kuma mijinta bai damu bata iya ba, ko bai san bata iya ba, ko makamantan haka, game da mai game da ilimomi na addini. Wajibi ne matarka ta iya karatun Qur'ani ingantacce, ta iya salatin annabi ingantacce, ta iya tahiya ingantacciya. To sa'an nan abin da ya shafi azumi, abin da ya shafi zakka, abin da ya shafi aikin hajji, ku je ku ga rashin kan gado da ke sa maza su saki matansu kawai, ya jefa ta kawai ta tafi aikin hajji, me yasa wai ya ba da ita cikin hukuma alhazai? Wani mutum ya yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, in niktu tibtu, an rubuta sunana cikin masu tafiya jihadi, ga matata can kuma ta tafi aikin hajji, yace ka goce sunanka ka bita, ya halatta a bar mace ta tafi aikin hajji ita kadai ba, sai dai da mijinta ko da wanta ko kaninta. Amma alkaukaba arrufqa al-amina, wace an saka ta cikin tarin alhazai ko cikin hukuma alhazai, wannan haramun ne a cikin addinin musulunci. To wajibi ne a sanar da ita yaya ake aikin hajji. Sannan sai ce wa sa'iral mu'amalat, da sauran mu'amaloli, da ake zaman aure, ya ake takaba. Yau mace nawa ce mijinta zai kwanta ya rasu, bata san yadda ake takaba ba, saboda jahilci. Sai wata tsohuwa ta zo ta ce mata, to abinda zaki kullum zaki rinka zama kina miƙe kafanki kina kallon gabas da tarbi a hannunki, ba ki ba zuwa ko ina, daga ɗaki sai bayi, ba za ki kitso ba, ba za ki shafa mai ba, ta kafa mata dokoki ma anzalallahu biha min sultan.
Sannan in aka zo ranar fita ta kaba, sai a ce za a dinka mata wasu kaya na musamman na fita ta kaba. Za a zo a zauna, waɗannan tsofaffi su kewaye ta, suna ta addu'a suna tofa mata da daddare har gari ya waye ba za ta yi bacci ba. In ta tawo gyangyaɗi ya kwaso ta sai su rangwashe kanta, bacci zaki ka duniya mu, sai suke ita ba ta mutu a wannan daren. Ya in ba haka ba jama'a, ta kwana 40 ane mata irin wannan azaba. Sannan kuma daren da aishe wata hudu afwan, a wannan dare kuma da za a ce za ta fita ta kaba, kuma a ce wai ba za ta yi bacci ba, a zaune ake zaunar da su su kwana jama'a. Tsofaffi su kewaye ta, da ta yi gyangyaɗi haka sai su rankwashe ta, ta farka ba a yin bacci. Mijin da ke mutu ba za ki sadaukar da rana ɗaya ba ke? ‘Yan nan kina da hankali kuwa? To ke tsohuwa muguwa ce, ba ki da dalili a cikin wannan abin nan. To ku karantar da mata wannan domin bari ku ji jama'a. Akwai wani masallaci da daɗewa da wani malami yake mana wa'azi da karantarwa a Jidda, har yanzu ana yi. Masjid Mut'ab ibn Abdulaziz. Wata ran sai na ga wata sanarwa, abin sai ba ni sha'awa. Wani malami ne ya ce a tara mata zai karantar da su ta kaba. Shi ne sai na kira ɗaya daga cikin masu aikin masallaci, na ce ina zai samu wannan takardar. Takardar sanarwar ita kanta sai ta ba ni sha'awa. Da samu min na je na natsu, sai nake na buga waya ga su waɗanda suka shirya program ne. Sai nace amma maza za su iya zuwa wannan? Sai aka ce a mata ne zalla kawai. Zai yiwu ya samu min lambar waya, malamin ya ce sosai ku sai samu min lambar, sai muka yi magana. Wato sai na fahimci mu ɗin da ke wa'azi a nan mu ma akwai sauran aiki a kanmu. Sai ya ce ai wannan matsalar an shagaltu da ita, domin yau za a iya wayar gari kai ka mutu, ya matarka za ta yi? A lokacin ana cikin jijjicin mutuwa ne za ta tafi ta yi fatawa game da ya ake yi? Ya ce sun tsaya sun lura ne cewa galibi mata in an yi rasuwa ruɗewa suke su rasa me ya kamata su yi, saboda wannan babu na takaba ba a cika kaiwa kan shi a fiqhu ba, ba a cika damuwa da shi ba. Kai ka tsaya ka dubi wannan maganar a yanzu da nake faɗinta, yau sai da shekara 15 ne, amma ka dube ta a yanzu. Shin a yanzu da wata annoba za ta sauka gaba ɗayan mu nan mazaje da za ta cinye mu, menene muka shirya wanda matan mu suna da ilimi akan wannan? To sannan ka dube mu ɗaiɗai da ɗaiɗai. Duk mijin da yake saurare na ya tsaya yayi nazarin wannan, ya tambayi matar shi, ke yau da zan mutu kin iya taka ba? To ashe ka ga wannan laccar ya kamata mu ma mu samu lokaci mu rinka kiran mata a tara su a ce za a yi wa mata wa'azi ne game da takaba. Wani fa in ya ji abin zai bashi dariya ne, domin gaskiyan lamari ni kaina da na ga ainihin wannan takarda za a yi wa mata wa'azi akan takaba, sai da na ɗan yi dariya na ce a takaba, amma sai na koma sai na lura. To akwai abin a tsaya a lura a nan, tsaya da kyau ku dubi wannan. Me yasa jana'iza kullum aka yi rasuwa abin ke rikice mana? Saboda kasantuwar ba kullum ake mutuwa ba. To duk abin da ba kullum ake ba, mutane koda da kwaikwayo ba sa iyawa. Amma kaga sallah da ake yin ta kullum, idan kana da natsuwa ka je cikin waɗanda suka iya sallah, da haka sai ka caccabci abubuwa da yawa. Inda za ka je wani wurin sai ce kai ne Imam Maliki. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, to na daga cikin ilmomin mu'amala karantar da mata ire-iren waɗannan. Na daga cikin ilmomin mu'amala jama'a karantar da mata da ake zaman aure. Kana mata da sun da ake zaman aure ba, ku karanta fiqhu sunna sai da sabiq. Na taɓa ɗaukan fiqhu sunna nan mun karantar da shi a wani wuri a abin nan inda muka yi wa'azi irin wannan. Bani iya tuna kasar din, ina tunanin ko a Kano ne ko a ina ne, amma dai kasar din yana nan. Babban abin shi ne sai da ya ware babu su kutin da guda
yana bayanin yaya zaka shirye ɗarka in za a kai ta gidan miji, yaya uwarta ya kamata ta yi mata, yaya dattawa ya kamata a yi tarbiyyar su. Galibin in ka auri yarinya aka kawo ta, sai ka ganta kawai she is handicapped, bata iya komai ba, bata san komai ba. In nace bata iya komai ba, bata san komai ba, abubuwan da aka koya mata ba su ne asalin abubuwan da suke jigajigo wajen mu'amalantar miji ba. An koya mata ɗaurin zani, an koya mata ɗaurin kallabi, an koya mata shafa jambaki da gazal da fesa turare da duk waɗannan abubuwan. Amma ko an koyar da ita ya ake lura game da halayen namiji, a nan ne mai fikin sunna ya kawo wasu yoyi da malaman salaf suka rinƙawa, in an kawo mishi mata sai zaunar da ita yana nuna mata ya ake zaman aure. Ita kuma sai ta nemi mijinta na sita, sai kaga uwa ta zaunar da ya, sai kaga uba ya zaunar da ya. A yau a ƙasar nan mun waye gari kunya ɗayan da muke ji, a ƙasar nan mun waye gari a yau in za a kai ƴarki gidan miji kina jin kunya ki nuna mata ya ake yi. So da haka sai ta je sai ta yi ta penalty, sai ta je ta yi ta kwafsawa. Mijin yana ta ganin abubuwa a bauɗe, sai ga a yaya wannan yarinyar haka, wai ke baki iya kaza ba ne, ke baki iya kaza ba ne. Na'am, abin takeici da mamaki, yau akwai ƙabilun da ba musulmi ba ne galibinsu, amma zaunar da ƴaƴansu suke suna nuna musu yadda ake riƙe miji, yadda ake kula da miji, yadda ake tattalin miji. Amma yau ga mu muna musulmi, sai ka auri yarinya yau sai ka ganta bahaguwa. In nace bahaguwa, abinda nake nufi komai tana yin shi ba daidai ba. Abinda Bahaushe yake nufi da bahago kenan, komai ga yadda ake shi kuma daban yake yi. To sai Bahaushe ya ce wani bahago ne, ma'ana komai ma shi ba irin na jama'a yake ba, jama'a wajibi ne. Wannan maganar na taɓa faɗin ta a Kaduna. Akwai ɗalibanmu na Kaduna, sai Allah ya sa albarka a cikin maganar, ba zan iya tuna ni kaina ran da na faɗa musu ba. Ɗaliban nan mata ne, dattawa, wata mata kai shekara 60, wata ta fi haka. Sai suka ce to wannan aikin ƙalubale ne, don haka dole ne mu tsaya a matsayinmu na ɗaliban malam da ya faɗa, a matsayinmu na mata dattawa, ya za mu mutabbaka. Sai suke amfani da watan azumi. Idan watan azumi ya zo, sai su ce duk wanda yake da 'ya'ya.